sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an huta lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Lahadi 17 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafa ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanan labarin.
Kwanaki 10 bayan mummunan farmakin da masu goyon bayan shugaba Donald Trump suka kai ranar 6 ga watan Janairu akan ginin majalisar dokokin Amurka. Ana ƙara samun bayanai da ke fitowa game da masu tarzomar, inda masu bincike suka gano akwai 'yan ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi fiye da 10 cikin masu tarzomar. A yau Lahadi, jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 94.5 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Amurka ce ke kan gaba da mutum miliyan 23.7. Jami'ai a Afghanistan sun ce an harba wasu alƙalai mata biyu da ke aiki a kotun kolin ƙasar har lahira a babban birnin Kabul.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya gwamnatocin jihohi na yunkurin cin bashi daga kuɗaɗen ajiyar 'yan fansho domin gudanar da muhimman ayyukan ci gaba a jihohinsu maimakon zuwa ƙasashen waje neman bashi. Za kuma liƙa jihar Kano, inda zaɓen ƙananan hukumomi da yawa kana a jihar ajiya Asabar ya fuskanci ƙarancin fitowar jama'a, sai dai rahotanni sun ce zaɓen ya wakana cikin lumana. Haka kuma a jihar Neja, za ku ji cewa 'yan arewacin Najeriya sun bayyana rashin jin daɗinsu da kalaman ministan sufuri Rotimi Amaechi na dakatar da aikin gina tashar jirgin ruwa na Baro a jihar Neja da ke arewacin ƙasar. Madina mai shanu kuma na nan tafa da shirin matasa a yanar gizo. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin ji yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kwanaki 10 bayan mummunan farmakin da masu goyon bayan shugaba Donald Trump suka kai ranar 6 ga watan Janairu akan ginin majalisar dokokin Amurka. Ana ƙara samun bayanai da ke fitowa game da masu tarzomar, inda masu bincike suka gano akwai 'yan ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi fiye da 10 a cikin masu tarzomar. Farmakin da aka kai a ginin majalisar ya tattaro masu tsauran ra'ayi da yawa, ciki har da ƙungiyar masu makirci ta QAnon da ƙungiyar Proud Boys ta masu tsauran ra'ayin gargajiya da Militia Men da White Supremacists da Anti-Maskers da kuma Die Hard Trump Supporters. Dukansu suka taru don hana majalisar dokokin ƙasar tabbatar da nasarar da Biden ya samu a zaben shugaban ƙasa na watan Nuwamba. Laishia Brooks, shugabar cibiyar shari'ar da ake kira SPLC a takaici, ta faɗawa muryar Amurka ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi fiye da 10 da ta ce har da su aka tada tarzomar. Wani mai bincike da muryar Amurka ta yi hira da shi shi ma ya tabbatar da sunayen ƙungiyoyin. A yau Lahadi, jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 94.5 ne suka kamu da cutar COVID-19 a faɗin duniya. Amurka ce ke kan gaba da mutum miliyan 23.7, daga nan sai India mai mutum miliyan 10.5, sai kuma Brazil mai mutum miliyan 8.4. Garin Los Angeles a jihar California shi ne ya zama gari na farko a tarihin garuruwan Amurka da ya sanar da samun mutum miliyan 1 da suka kamu da cutar ta COVID-19 ya zuwa yanzu. Rahoton yawan adadin ya ƙara zama da muni bayan da aka tabbatar da samun bullar sabon nau'in cutar ta coronavirus da aka gano a Birtaniya. Dr. Barbara Ferreira, daraktar hukumar lafiya ta garin, ta faɗa a wata sanarwa cewa abin tashin hankali ne samun bullar sabon nau'in cutar a Los Angeles, yayin da cibiyoyin lafiyar garin suka cika makil, inda yanzu haka ake da mutane sama da 7,500 da aka kwantar asibiti. Kasar Norway na gudanar da bincike akan wasu masu manyan shekaru su fiye da 25 da suka mutu bayan da aka yi masa allurar rigakafin cutar na kamfanin Pfizer. Cibiyar magungunan kasar ta Norway ta ce mutanen da abin ya shafa dama suna da wasu larurori. Jami'ai a Afghanistan sun ce an harba wasu alƙalai mata biyu da ke aiki a kotun kolin kasar har lahira a babban birnin Kabul. Wannan shine kisan auna mutane na baya-baya da aka yi cikin 'yan watannin nan. Wani mai magana da yawun kotun ya ce alƙalan na kan hanyarsa ta zuwa wurin aiki da safe ne. Wasu mahara da ba a san ko su waye ba suka yi masa kwantan bauna, suka bude wa motar wurin aikin su wuta. ‘Yan sandan birnin sun tabbatar da cewa wata mai shari'a ta uku da ke cikin motar da kuma matar da ke tuka su su ma sun jakkata a haran. Sun kuma ce ana kan gudanar da bincike. Babu wanda ya dauki alhakin kai mummunan farmakin. Mai magana da yawun ‘yan kungiyar Taliban ya musanta suna da hannu a haran.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya gwamnatocin jihohi na yunkurin cin bashi daga kudaden ajiyar ‘yan fansho domin gudanar da muhimman ayyukan ci gaba a jihohinsu maimakon zuwa kasashen waje neman bashi. Wakilinmu a Abuja, Umar Faruk Musa, ya yi hira da ƙwararren jami'in a sha'anin tattalin arziki a Najeriya, wato Malam Shu'aibu Idris Mukati, domin amsa tambayoyi akan tasiri ko rashinsa a cin wannan bashin daga kudaden ajiyar fansho.
Ya wa fahimta, babu wani dalilin da zai sa a ce an hana wani kowata ko wasu dama su a ruwan nan. Kudade da ma'aikata akan cire masu duk wata a aje a gefe, kudade ne wanda in aka bar su ba a juya su ba. Darajar su saboda hauhawan farashi na kayayyaki, darajar kuɗin laguwa take yi. Ma'ana idan ka aje 10,000 yau ba tare da ana juya ta ba tana haihuwa, 10,000 da bata sai maka misali buhun masara yau, in aka batta nan da shekaru biyu kila 10,000 nan ba za ta iya sai maka rabin buhun masara ba, wata kila in kai wasa ya wuce ta sai kashi 2/3 na buhun masara ba. Ashe ko kaga juya kuɗin nan yana da amfani? To kuɗaɗen nan da ake karɓa daga wajen ma'aikata duk wata ana tarawa, akwai su suna nan wurin, muna maganan kusan naira ₦7 trillion tana nan jinjin, kusan an rasa mai za a yi da ita, tunda kuma kudin suna nan sai dai kawai a hannun bankuna a ajiye wannan a ajiye wancan. A ruwa kuma wato riban da bankuna ke rabawa wajen amfani da wannan kudade bai ta hakara ya karya ba. Saboda haka aka samu dama jihohi suna da bukata su ari kudin nan maimakon a kirsasa masu sai sun je kasashen ƙetare sun aro ko kuma sun ara daga wasu sassa. Idan akwai kuna a ƙasa kuma za a yi wato za a yi amfani da kudin nan a yi abubuwan da jama'a za su amfana, don me za a hana jihohin da su ari daga cikin wannan asusun?
To ai wannan ita ce babban matsala, domin matsalar cin hanci da rashawa da rashin aiki da ake ganin wasu gwamnoni da yawa ba sa yi a jihohinsu, sai yawo sai yin fataka da duke jama'a, sai a ga cewa in ma suka samu wannan damar ƙara taɓarɓarzan ne za a yi ko?
Wato sai dai rashin fahimta. Na farko dai tukun mutane da suke maganan cin hanci da rashawa, matsalolin da muke da su a ƙasar nan suna da yawa, kuma kowace matsala ya kamata a ɗauke ta gundarinta a yi magana a kanta. Idan muna maganan rashawa da cin hanci ko almundana ko wato cin amana na zalin da shugabanninmu kan, sai a yi magana a kan wannan. In kuma za a yi maganan saka hannun jari ko cin bashi, a yi magana a kan wannan. Zirga-zirga ko fataka da gwamnoni ake zargin su suna yi, a ka'ida da muke bi ta aro daga cikin wannan kuɗin, wato akwai matakai kala-kala da wato jami'an gwamnatin tarayya kuma gwamnatocin Najeriya baki ɗaya suka amince da shi. Misali, kafin ka sa hannu a asusun ma'aikatan nan karanci kuɗi, sai ka faɗi me za ka yi da kuɗin. Gada za ka yi, hanyar mota za ka yi, tashin jirgin sama za ka yi ko jirgin ruwa, asibiti za ka yi, makarantu za ka yi. Ashe ko kaga in har za ka faɗi wannan, sannan a baka kuɗin, kuma ba za a ɗauki kuɗin a baka baki ɗaya ba, sai an bi ka daki-daki, wato an tabbatar da cewa ka sa ingantaccen ɗankon gida, ana ayyukan da ya kamata, sannan ana sakin kuɗin a hankali. Ashe kaga maganan fataka da almundana zai ragu in ma an karɓi wannan kuɗin.
To madalla, a gaida Umar Faruk Musa. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Maryam dauke da ƙarshen labaran duniyar.
Masu aikin ceto a ƙasar Indonesia sun gano ƙarin gawarwaki daga baraguzan gine-ginen jama'a da shaguna da wata girgizar ƙasa ta haddasa a tsibirin Sulawesi a makon da ya gabata. Har mutane aƙalla 60 suka mutu a cewar hukumomi a yau Lahadi. Sama da mutane 800 ne suka jakkata, dubban wasu kuma suka rasa matsugunansu. Girgizar mai ƙarfin maki 6.2 a ma'aunin girgiza wadda ta samo tushe kilomita 36 kudu da gundumar Mamuju da ke lardin West Sulawesi da kuma zurfin kilomita 18 da karfe 2 na safe ta auku a shekaran jiya Juma'a a cewar kwararru a fannin tsibirai da ma'adanan karkashin kasa na Amurka. Tawagar jami'an aikin ceto da taimakon manyan kayan aiki sun yi ta aiki ba dare ba rana suna neman waɗanda suka tsira daga girgizar a birnin Mamuju da gundumar Majene da ke makwabtaka da shi inda girgizar ta fi shafa. Akalla baki masu kaura daga Honduras 9,000 ne suka tsallaka Guatemala a jiya Asabar a wani ayari da ya fara tafiya ranar Juma'a suna fatan isuwa na Amurka a kwanakin farko na sabuwar gwamnatin da za a rantsar. Da farko ƴan sanda da ke wuraren bincike da aka ajiye akan manyan hanyoyi a Honduras da Guatemala sun tambayi bakin takardun shaida amma ba su yi wani yunkuri na dakatar da masu kaurar ba. Gwamnatin Guatemala ta fitar da wata sanarwa tana yin kira ga hukumomin Honduras da su dauki matakan magance matsalar kaurar ƴan kasar da yawa ta hanyar daukar matakan dindindin.
Da a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labarin duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zaben kananan hukumomi da yau kana a jihar Kano a jiya Asabar ya fuskanci karancin fitowar jama'a sai dai rahotanni sun ce zaben ya wakana cikin lumana. Daga Kano ga rahoton Muhammad Ibrahim Kwari.
Baya ga rashin fitowar jama'a an kuma fuskanci jinkirin isar kayayyaki zuwa tashoshin zabe a sassa daban-daban na jihar.
Mutane sun fito ni dai a mazabata don akalla a akwati na O15 dake makarantar primary ta Garo na bu bayan akalla mutum 50 kuma har na kada ƙura'a baya na layi ne sai dai akwai ƴan matsaloli da aka samu a wasu akwatunan na rashin kai kayan zabe akan lokaci.
Honorable Murtala Silan Garo kenan commissioner kananan hukumomi na jihar Kano ya zuwa yanzu dai akwai mabambantar ra'ayi game da dalilan da suka sanya galibin al'umma suka kauracewa zaben na jiya. Honorable Shaban Ibrahim Sharada shike wakiltar karamar hukumar birnin Kano a majalisar wakilan Najeriya kuma dan jam'iyyar APC.
Waɗanda duk suka makale da mu masoya jam'iyyar nan masu hidimta mu al'umma masoya shugaban kasa sun zo sun sai form a karamar hukumar birni inda nake wakilta. Mutane shugabannin jam'iyyar 388 sun fito 85 cikin 100 suka fito suka ce za su zaɓi ƴan bangaren mu amma ana ji ana gani ta ƙarfi aka ce ba ku isa ba. Aka fito aka ce idan da akwai abin da kai rabin kansila wanda ya fito daga bangaren shi abin kar a sake a bashi kuma inda suka dama haka suka sha.
Wani kalubale da zaben na je ya fuskanta shine yadda aka rinka watsa hotunan yara kanana akan layi a kafofin sada zumunta ana cewa suna cikin masu kada ƙuri'a. To amma Professor Garba Ibrahim Sheka da ke zaman shugaban hukumar zaben jarin na cewa
ka san dama zaben mu muna da tabbacin cewa ba za mu rasa wanda za su yi mana sharri ko wasu abubuwa musamman da irin takadama da aka ringa yi na wasu suna cewa sun shiga ba su shiga ba da sauransu da dai irin wannan. Kuma in ka tuna wancan zaben ma da muka yi shi da aka yi jefe mu da wannan aka zo har daga INEC ta kasa aka sa bincike kuma aka zo aka tabbatar cewa ƙarya ce. Yanzu ma ƙarya ce mun ga hoton almajirai sun yi layin karɓar abinci an ce zabe suka yi wani lokacin in ka tashi za ka yi sharri sai ka ga in baka shirya ba kai da kanka kana ba kanka ƙarya.
Duk da kalubalen da zaben na je fuskanta Honorable Idris Garba Ungolimi kwamishinan ayyuka na cikin jami'an gwamnatin Kano da ke alfarin wakanar zaben cikin lumana.
Daga rahoton da muka samu a lokal gwamnatin Kano 44 an yi zaben nan lafiya ba tare da tashin hankali kawai ba yaɗa labarai ya zama wajibi a gare mu. Yanku godiya kun zagaya so local saku kun ga inda ake gudanar da zabe.
Yanzu haka dai masu kula da al'amura a harkokin zaben kananan hukumomi a Najeriya na bayyana matakan bi domin farfado da kimar zaben a idanun ƴan Najeriya kamar yadda kwamarar Yahaya Ushuaibu Ungogo ke cewa.
An dade yana faɗa cewa ya zama wajibi a shiri zaben kananan hukumomi da karkashin gwamnatocin jihohi in ana so a yi ingantaccen zabe da ba hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa ta rinka gudanar da zaben kananan hukumomi. Mu gaya kan mu gaskiya zaben kananan hukumomi kai nadi ne kawai saboda tun daga zaben primary mutum bai yadda ya ci saboda haka shi yasa mutane ba su yadda da cewa za a yi zabe ba.
Yanzu a lokacin hada wannan rahoto jam'iyya mai mulki ta APC ce ta yi nasarar samun kujeru fiye da 30 Kana rahotanni sun inganta cewa dama jam'iyyar hamayya ba su yi wani tasiri ba a kananan hukumomi 44 da mazaɓin kansiloli 484 da ke faɗin jihar ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. ‘Yan arewacin Najeriya sun bayyana rashin jin daɗinsu da kalaman ministan sufuri Rotimi Amaechi na dakatar da aikin gina tashar jirgin ruwa na Baro a jihar Neja da ke arewacin ƙasar. Shugaba Buhari ne ya yi alƙawarin kammala tashar domin rage wa ‘yan arewa dogaro da tashar jiragen ruwa na Afafa a Lagos. Wakilinmu Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani.
Tashar ruwan Baro dai yana ɗaya daga cikin alƙawarin da gwamnati mai ci yanzu a Najeriya ta yi wa 'yan Najeriya, musamman ma dai na arewacin ƙasar, ta yadda za a dinga shigo da kayayyaki ta jirgin ruwa zuwa yankin na arewacin Najeriya. To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu murna na neman komawa ciki ga 'yan arewacin ƙasar bayan da ministan sufurin Najeriya Mr. Rotimi Amaechi ya bayyana shirin gina tashoshin ruwa na Baro da ke jihar Neja da kuma Onitsha da Lokoja da Ogota Rivers, da cewa ɓata kuɗin ƙasa ne kawai, musamman ma dai ganin yadda gwamnati ta maida hankali wajen gina hanyar dogo da zai haɗa yankin arewacin Najeriya da kudancin ƙasar.
River ports that we have: Onitsha River Port, Baro River Port, Lokoja River Port, Ogota. And I felt that was a waste of funds. Of course, the reason for you to have those seaports, you must have to dredge River Niger. Dredge it for now.
Gwamnatin marigayi Umaru Musa Radua ne dai ta fara wannan shiri na ganin an fitar da hanyar jiragen ruwa ta kogin Naija ta yadda zai taho daga tekun Atlantika ya shigo zuwa tashar ruwan Baro da ke jihar Naija a arewacin ƙasar. To sai dai kuma duk da alƙawarin da gwamnati mai ci yanzu ta yi na kammala wannan aiki, abin ya gagara. To ko wani alfano irin wannan tashar jirgin ruwan ke da shi ta fuskar tattalin arziki? Tambaya kenan da newa Dr. Dauda Ahmed Kwantagura, wani masanin tattalin arziki.
Sannan maganan hanyar jirgin ruwa na Baro shi ma kaga wani abu ne na ban mamaki da har yanzu ba a yi haɓɓasa, aka ga cewa wannan tasha ta haɓaka ba ta fara aiki sosai, saboda ita ma ba ƙaramin taimakawa za ta yi ba. Kaga idan ka dubi irin kayayyaki da ake sowa daga ƙasashen waje wanda ake buƙatar su a kamfanoni na arewa, wanda wannan tasha ta Baro kaga za ta taimaka. Idan aka so wa'annan kayayyaki daga ƙasan waje, zai taimaka kwarai, kuma shi ma zai rage yawan haɗura, kuma zai inganta hanyoyi, saboda kaga za a samu ragowar manya-manyan motoci wanda suke ɗaukan kaya da suke bin hanyoyi. Amma duk manya-manyan kayayyaki da ake so a shigo da su, musamman a kawo su arewa, kaga za a biyo da shi ta wannan hanyar tashar jirgin ruwan, daga nan kuma za a ɗauka. Sannan kuma zai samar da aikin yi. Kaga duk akwai ayyuka da yawa wanda sai an gudanar da su a wannan tashoshi, wanda kaga 'yan ƙasa za su samu aikin yi a wannan tashar jiragen idan ta haɓaka. To muna ganin cewa gwamnati da ban mamaki a ce har yanzu ba a yi hoɓasa an kammala wannan aiki ba. Kuma jama'a da masana tattalin arziki suna ganin cewa gwamnati ya kamata ta waiwaya ta dubi wannan aiki, ta yi kokari ta ga cewa an kammala shi har ya fara aiki, musamman wannan gwamnatin da ta yi wa'annan alƙawura kamin wa'adinta ya cika nan da 'yan shekaru kaɗan.
Su ma dai al'umman arewacin Najeriya sun bayyana rashin jin daɗin su da kalaman na ministan sufurin Najeriya Rotimi Amaechi.
Wato wannan kalami na ministan zirga-zirga ban yi mamaki ba, domin an daɗe ana cece kuce akan wannan abin, especially akan na Baro. Yau a ce an yi, gobe ka ji wani sabon labari. Kuma in har Amaechi zai yi toye da irin wannan magana, shi da muka san cewa yana ɗaya daga cikin ministocin da ke kusa da shugaban ƙasa, to kai ka san da lauje shi kin nabi.
Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kashe zanzurutun kuɗi kusan naira biliyan 6 domin gina tashar jiragen ruwan na Baro. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Najeriya.
To madalla a gaida Babangida Jibrin. Wannan shiri na zo muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Madina mai shanu ta gabatar da shirin matasa a duniyar gizo.
Jama'a masu sauraro, barkanku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu, kuma kuna sauraron shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tattauna duk wani lamarin da ya shafi duniyar gizo. To, ko kun san cewa akwai yadda za ku iya gudanar da taruka da ayyuka kai har ma da bukukuwa tare da mutane da dama a lokaci guda ta shafin intanet? Kwarai kuwa kun ji ni da kyau, har da bukukuwa. abubuwa da dama dai sun tsaya sakamakon cutar COVID-19. Amma mutane da yawa sun dogara da wasu hanyoyi ta kafar sadarwa domin gudanar da al'amuransu kamar yadda suka saba. A yau za mu ji irin manhajojin da mutum zai iya sakawa a wayarsa waɗanda za su ba shi damar sadarwa da mutane kai tsaye a wuri guda ta intanet. Za kuma mu ji ƙarin bayani kan yadda za a iya amfani da manhajojin da kuma yanayinsu. Bari mu je ga ƙwararren masani kan harkokin sadarwar zamani, Nasir Daniya, wanda ya saba halartar wannan filin namu domin ya yi mana ƙarin haske.
Na ɗaya wanda mutane suka fi sani yanzu shine Zoom. Zoom application ne ko kuma haja wanda mutum zai iya saka cikin wayan shi wani daga wani wuri shi ma ya saka ta shi a yi video conferencing. Wannan Zoom ya kamata mutane su san cewa ba wai abu ne wanda kawai ba biya ake yi ba. Duk lokacin da za ka video conferencing da wani ko da wasu to ba za ka iya ne ya wuce minti 45, ba da ya wuce minti 45 to sai mutum ya yi biya, kuma ba za ka iya yi shi ya wuce mutum 100 ba. So ya danganta daga kowane irin services ne kuka so in kai matsayinka na mutum ko kuma kamfani ko kuma gwamnati ya danganta yadda ake charging. So na biyu daga cikinsu kuma akwai Google Hangout ya daɗe ana amfani da shi a tsakanin mutum da mutum, kuma ko shi biya ake in ya kai wani tsawon lokacin da kake amfani da shi za ka biya su. Na uku shine wanda Google suka fitar ganin wannan abubuwan sun samu ɗaukaka sosai, sai suka ɗaukaka shi Hangout ɗin, sai suka kawo abinda ake kira Google Meet. Google Meet shi kuma yana da abubuwa da dama da sun wuce na Hangout ɗin, sai shi ma ana yin amfani da shi da kamfanin ko kuma gwamnati. Mutane za su iya abin nan conferencing har ya wuce kusan minti 60, amma da ya wuce haka shi ma za ka biya. Sannan kuma akwai go to meeting shi ma yana da amfani sosai, amma kusan kuɗin shi ya fi na sauran da ake yi. So shi kuma mutum 10 zuwa sama za ka ga har zuwa mutum 150 suna iya meeting da shi, shi ma yana da muhimmanci sosai kuma yana da security. Sannan kuma akwai wanda mutane suka sani na Skype, kusan shi kadai ne wanda ya rage da za ka yi amfani da yanar gizo da ma hajjin ka kai magana da wani ba tare da an caje ka ba. So har yanzu suna da wannan option wanda ko minti ne kai ko ne da wanda za ka yi kana video call ko audio call ba za a cika kuɗi ba, sai dai in za ka yi enterprise ko kuma business one ko kuma wanda za ka haɗa kai amfani da Skype ka kira wayar wani to shi wannan ana caji. Amma duk da haka shi ma bai cika tsada ba don bai wuce kusan $2 bisa ga wasu da suke hawa wajen $16-15 kowane da suke caji ga wata ya bambanta. Akwai kuma Six Webex kusan masana sun ce kusan ya fi wanda ya fi kowane zama yana da matakan tsaro. So Six Webex yana da muhimmanci sosai hadde ga kamfuna waɗanda suke hada ta kuɗi da sauransu. To shi ma ana biya in za a amfani da shi, kuma akwai yanda za ka yi amfani da shi free ba sai ka biya ba. Duk waɗannan abubuwa na biya da muke magana, ana magana hosting. In za ka biya kai kamar za ka hosting mutane, so kai ake tsammanin ka biya, waɗanda za su join ɗin ka ba su ake tsammanin su biya ba. Sannan akwai Appian shi ma platform ne mai kyau, yana da manhaja sosai wanda har mutum 150 suna iya haɗuwa a guri. Sannan Deep Blue Button shi ma yana da muhimmanci sosai, yana da whiteboard capability da za ka iya haɗa shi da wasu abubuwa na wasu manhajoji ka haɗa su daga ciki. So waɗannan su ne a takaice daga ciki. Sannan kuma mutane suna iya amfani da waɗanda su ma kamar ba kuɗi ake caji ba, inda kana da kusan ka haɗa wayarka da duniyar gizo, wato kamar kana da internet. Kamar yanzu wanda suke amfani da Apple to suna da wanda suka yi amfani da shi su yi first time call. Kana da wayar Apple, wani yana da wayar Apple ko kuma yana da laptop ta Apple, kamar computer shi ta hira gidanka ce ko kuma da ajiye kamar irin su iMac ko kuma MacBook Air da sauransu. Su kana iya kai amfani da wannan video conference wanda duwayoyin da suke da Apple ko kamfanin da shi Apple din yayi, to za ka iya amfani da FaceTime kai waɗannan abubuwan. yana da muhimmanci sosai mutane waɗanda hadde masu sana'o'i kanana da kuma malamai da kuma mutane waɗanda suke malamai na addini ne waɗanda suke son su yi amfani da wani abu su yaɗa abubuwan addini ko kuma abubuwa na mutane su yaɗa abubuwa na sana'arsu ko kuma kuɗin yata jama'a ko kuma gwamnati ta yi amfani da su ta yi magana da jama'a da sauransu. Wannan yana da kyau mutane su yi amfani da wannan dama lokacin da ake wannan coronavirus, ba sai sun tafi office ba sai sun bar gida ba, da zarar ana da wayanka ko kuma na'ura ta kwakwalwa tana haɗe da yanar gizo to za ka iya waya da mutum ka gan shi ya gan ka ko ina yake cikin.
To madalla a gaida Nasir Daniya, masani kan harkokin sadarwar zamani. A nan zan dasa aya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Sunana Madina Dahiru Mai Shanu a cikin shirin matasa a duniyar gizo. To a gaida Madina Mai Shanu, yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice.
Kwanaki goma bayan mummunan farmakin da masu goyon bayan shugaba Donald Trump suka kai ranar 6 ga watan Janairu a kan ginin majalisar dokokin Amurka, ana ƙara samun bayanai da ke fitowa game da masu tarzomar, inda masu bincike suka gano akwai 'yan ƙungiyoyin masu tsauran ra'ayi fiye da 10 cikin masu tarzomar. A yau Lahadi, jami'ar Johns Hopkins ta ba da rahoton cewa mutum miliyan 94.5 ne suka kamu da cutar COVID-19 a fadin duniya. Amurka ce ke kan gaba da mutum miliyan 23.7, daga nan sai India mai mutum miliyan 10.5, sai kuma Brazil mai mutum miliyan 8.4. Jami'an Afghanistan sun ce an harba wasu alkalai mata biyu da ke aiki a kotun kolin kasar har lahira a babban birnin Kabul. Wannan shine kisan auna mutane na baya-baya da aka yi cikin 'yan watannin nan. Gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Maryam Dauda da ta kai na gabatarwa, sai Leo Sahili wanda ya ba da umarni, da ma injiniya namu na yau, ni Hadiza Kyarikin, fatan alheri, a huta lafiya, ma assalamu.